لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. أما بعد منا جري ربوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu don ci gaba da zaman wannan daura mai albarka inda muke gabatar da shi a wannan cibiya ta alkhairi markazu Muawiyati Muawiyati bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu. Idan yan uwa suna biye a zama ta ƙarshe mun dauko bayanin bangarorin da Alkur'ani mai girma tattauna a kansu dangane da al-ikhlas. Mun ji bangare na farko shine Allah subhanahu wataala yayi bayani a cikin Alkur'ani dangane da al-ikhlas, yana nufin al-iman wa tauhid. Bangare na biyu Allah yayi magana akan al-ikhlas, yana magana akan tarkur riya, shine al-ikhlas fi ta'a. Sunan bangare na uku Allah subhanahu wataala yayi magana akan al-ikhlas, yana batu akan yadda ya kubutar da mutanen kirki, annabawa da manzanni da sauran bayin Allah nagartattu daga ukubobin duniya da azaban gidan lahira da kuma kaidin shaitan da kuma irin yadda ya kubutar da kafirai daga azaban gidan duniya lokacin da suka tsarkake addu'a zuwa ga Allah subhanahu wataala. Misalin da zamu bada shine shi ammal awwal كقوله تعالى كقول الله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وأن آية تنابتوني أكان التوحيد الإخلاص أو أن آية لألّا ودعوه مخلصين له الدين كترى الله كبوتا مع الله مخلصين له الدين كنا نعصص أركك الدين قريشي. Abin da wannan aya take nufi shine ku bauta ma Allah karkashin imani da tauhidi. Kamar fadin Allah subhanahu wataala inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Mukhlishan lahu ad-din ana nufin ya tsantsanta addini ga Allah subhanahu wataala ba tare da shirka ba. Ala lillahi ad-din al-khalis. Addinin da ya zama an tsantsanta shi ga Allah, an tsabtace shi, an tsarkake shi ga Allah, to shi kadai ne addini a wurin Allah subhanahu wataala. Da fadin Allah subhanahu wataala qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din, duka wannan yana mabtu ne akan imani da tauhidi. Da fadin Allah subhanahu wataala fad'u Allaha mukhlishan lahu ad-din walau kariha al-kafirun, wato ku bauta ma Allah subhanahu wataala kuna ma tsabtace addini gare shi koda ko kafirai sun ki. Su kafirai su suna fatan ku shirka ne ku kafirta kamar yadda suka kafirta. Wa dulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, to ku tsankace addinin ku ga Allah subhanahu wataala. Kamar fadin Allah subhanahu wataala huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlishina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin. Da fadin Allah wa ma'amiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa wa iqimu as-salata wa tu zakata wa dhalika dinul qayyima. Duka waɗannan ana batu ne akan ainihin asalin ikhlasi, shine tauhidi da kuma imani. Wannan bai kore a kafa hujja da waɗannan ayyu kuma akan al-ikhlas da shafa'a ba, kamar yadda yake wannan shine tajan magabata kamar turjumanul Qur'an. Sayyidina Abdullah ibn Abbas yakan dauki waɗansu ayoyi waɗanda suka yi magana akan kafirai ko kuma akan babban kafirci sai ya aje su akan karamin kafirci. Wannan magabata sukan kafa hujja da wannan, amma dai asalin zubin su ana magana ne akan tsantsan addini da tauhidi da imani. Shi kuma na biyu ayoyin da suke magana akan ikhlasi a cikin da'a ga Allah, wato barin riya da san asani ko neman yabo ko neman suna, kamar fadin Allah subhanahu wataala wa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahad. Duk wanda ke kwadan ya sadu da Allah saduwa ke kyau, fal ya'mal 'amalan salihan, to lalle yayi aiki mai kyau, shine aikin da ya dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wala yushrik bi ibadati rabbi ahada, kuma kada ya kuskura ya shirka da Allah subhanahu wataala ko ni kankantansa. Wato shirka a nan gurin abin da ake nufi shine kada ya riya a cikin aikace-aikacensa na alkhairi. da fadin Allah subhanahu wata'ala wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Wannan Allah yana hakaito labarin mutanen kirki wadanda suka dace da gidan aljanna cikin sifofinsu, sai Allah ya ce yut'imuna ta'ama, suna ciyar da abinci ala hubbihi, akan tsokaran kansu suna san abinci ba sun gaji da shi bane, ko kuma ala hubbihi, akan wanda za a ba abinci shi ma yana san abincin, sukan ciyar da abincinsu ala hubbihi miskina, sukan ba miskini, wa yatima sukan ba marayu, wa asiran sukan ba kamun yaki marasa galiyo, kuma suna faɗin innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukuran, mun ciyar da ku ne saboda girman Allah, muna nufin kawai daraja ne a wurin Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukuran ba ma nufin godiya ko kuma wani sakamako daga gare ku. Za ku ji a waɗansu ayoyi akan kawo ne wajhillahi, to mu a Hausa in ka ce ya nufi fuskan Allah ma'anan ba ta fitowa sosai, amma ba muna kauce mu wannan fassara din muna kore ma Allah fuska bane, Allah yana da fuska, tunda almal qur'ani mai girma sun tabbatar, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar, amma wurin fassara ne a irin lahajar Hausa. In ka ce kai aiki dan fuskan Allah, da dama Bahaushe ba zai gane me yake aiki dan fuskan Allah, amma in ka ce mishi kai aiki dan Allah, to ya gane abin da kake nufi, kila an fahimci matsalar da kyau. To ana uku kuma, ka ikhlasu Allahi ta'ala man sha'a min ibadihi al-anbiya wal mu'minin kama qala ta'ala wa dhkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar. Allah yace ka ambaci annabawa mubayin mu nagartattu kaman annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub, Allah yace ulil aidi wal absar, masu ƙarfi wurin ibada ga Allah subhanahu wata'ala, kuma wal absar masu basira cikin addini. Wato sai Allah subhanahu wata'ala ya sifanta annabawansa da sifofi guda biyu wanda yake shine ka'idoji na cin nasara, al-ilmu an-nafi'u wal amalu salihu. Al-ilmu an-nafi'u, tunda Allah ya ce wal absar, suna da basira cikin addini, suna da ilimi ne yawa duk abin da za su yi na addini, to akan haske daga Allah suke yi shi. To sai kuma yace ulul aidi, masu ƙarfi wurin bautan Allah subhanahu wata'ala. Wa innar rukunni guda biyu jama'a, duk mutumin da ke neman ya ci nasara sai ya hada su, sai ya hada su, sai ya sani al-ilmu nafi'u da al-amalu salih, kuma su ne as-siratul mustaqim, da Allah subhanahu wata'ala ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Sai Allah ya kishiyanci as-siratul mustaqim da dabi'u guda biyu, shine tafarkin wadanda Allah ya fushi da su, su ne al-yahud, sun san gaskiya amma sun juya mata baya, kaga suna da al-basira amma babu al-ibada. Sai kuma ad-dalli, su ne tafarkin kiristoci masu bautan Allah akan jahilci, su kuma jahilai ne amma da ibada. To duk waɗannan hanyoyi ne na bata, ko dai mutum ya bauta ma Allah ba tare da ilimi ba, ko kuma mutum ya sami ilimi yake aiki da iliminsa, hanyoyin bata ne. To ne ya kubuta daga wannan, shine mutum ya sami al-ilmu an-nafi'u wal amalu salih, ga ilimi ne amfani, sannan kuma ga bautan Allah. To idan mutum ya haɗa wannan ya samu as-siratal mustaqim, shine kuma tafarkin annabawan Allah da manzanni, gashi ma anan Allah ya gaya mana sifofin annabawansa kenan, annabi Ibrahim, annabi Isa da annabi Yaqub da sauran ma annabawan da ba a faɗi ba. Sai Allah ya ce inna akhlasnahum, shine mahalli shahid, sai ya ce Allah ya ce mun tsarkake su bi khalisatin, da wata irin tsarkaka babba, tsarkaka ta musamman mai girma. Me ce ce wannan tsarkaka? Zikirar da Allah ya ce mun tusa tunanin ranar tashin alkiyama a cikin zukatansu. ‘Yan uwa, wannan na daga cikin tsorora na imani, duk wanda ba a gwama imanin shi da tunanin gidan lahira ba, imanin shi ba zai rumu ba, imanin shi ba zai haifar da amfani ba, imanin shi ba zai hana shi ƙanna ba, amma duk wanda ke tunanin saduwar shi da Allah ranar tashin alkiyama, wanda ke tsoron inna fi zalika la'atin liman khafa azab al-akhirah, wanda ke tsoron gidan lahira, zalika yawmun majmu'un lahu an-nas وذلك يوم مشهود فدول دكي تنانين جدال لاهرة فدول ونن يظهر دشي تفخن سن الله دكاوم ايج دول ونن يجنك فيشي دقائك تمونان ايج شيني سيد إدمة الناس ورين جدال لاهرة سيوين كتفاد أهننك amma sai tsanta sai kira ka waya ce maka zawayen ka hannu na ka zo karba idanka ba zai zo dakin kai dauka ba ya tsanta ne akan hanya ba zai ce ya samu gani ma zai nemi inda kake ba idan dukiyanka ya shiga hannunsa yana Allah Allah ya kubuta bashi ne ajiya ce ka bashi yana Allah Allah ya kubuta saboda ya san akwai babban bala'i ranar tashin an kiyama ga wanda ya je ma Allah da hakkin mu to duk wanda Allah ya azurta shi ga tunanin gidan lahira to wannan rukuni ne daga cikin rukunin da ke karfafan imanin bawa shi yasa a mafi yawan gurare a cikin Qur'ani zaka ji Allah yana gwama imani da Allah da ranar tashin alkiyama a farko a cikin suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi a menene yake cewa alladhina yu'minuna alif lam zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سنة تكتني إني أكن رانا تاشن على الكيامة سبو لتن دكو دكو أدورا كأكن أجن ديك إن كان تنانيش زي جتا مكا هوتيرك زي جتا مكا إبي أنت زي باك لا في سن تكاو معاملة دا أبو كان زمانك فذاك سوتد ما تنك با كوتا سنك وبتسنك mata ba za ta cutar da miji ba ko ya sani ko bai sani ba ba za ka cutar da me maka hidima ba ka danne mishi haƙi ko wani ne rauni ka danne masa haƙi ko shugaba ka zalunce shi in kana tunanin matsalolin gidan tashin alkiyama zuciyanka za ta yi tsarki za ta yi tsafta kuma kowa zai mu'amala da kai yana madalla da mu'amala da kai shine sai ga mahaifi ka tifita ka haƙura da haƙƙinka saboda haƙƙin dan uwanka ya kubuta akwai wani bawan Allah muna zaune da shi a cikin gari duk juma'a muna sallah tare da shi sallan juma'a shi mutane wasu na daukan shi mahaukaci ne haka ake daukan sa to amma wannan bawan Allah babban abin da yake tsoro a duniya shine ranar tashin alkiyama da azaban wuta an yi musu gado lokacin da mahaifinsu ya rasu da aka bashi nan sharaba ya zo masallaci da magriba sai ya ji ana karatu cewa duk wanda ya ci haƙin dan uwansa ta kaguda to ranan tashin alkiyama zai dauki wannan ta kagudan za a haƙa shi har ya kai ƙasa ta bakwai za a tura shi a dora mishi shi zai dauki shi ranan tashin alkiyama ka san bala'i ya kaji wannan bawan Allah da ya ji wannan ya zo yana shishika yana fada ni dai don Allah aji a auna kowa ya je cire haƙin shi in ma ni ban samu wallahi na haƙura yace saboda wallahi ni ba zan iya daukan wannan nauyin baranin tashin alkiyama lokacin da akwai lokacin da mun yi wata kubba akan a masallacin juma'a sai muke batun cewa gidan aljannan Allah sabadin shiganta shine sai wanda ya aiki sai wanda ya aiki tunda haka qur'ani ya kawo udukul jannata bima kuntum ta'malu sharadi ko kuma in ce sabadi na shiga aljanna to ashe shi bai fahimci bayanin ba shi sai yana fahimtar ana nufin aikin gwamnati haka yazo guri na yana kuka yace to mala baka ni gashi bana aiki kuma gashi an ce ba za a shiga aljanna ba sai ana aiki sai mutum yana da aiki na ce masa ba wannan aikin Allah ke nufi ba aikinka na imani da wannan sallar da kake yi da zuwa makaranta da kake yi shine aikin da Allah subhanahu wataala yace alhamdulillah alhamdulillah yanzu kenan zan shiga aljanna da ce zaka shiga aljanna da yardan Allah to wanda ke tsoron gidan lahira zai takura ka akan cin haƙoƙan jama'a da yawa zai takura ka akan ba za ka yi danna ba kuma zai zafara da kai duk abin da ka ji an ce akwai girma a wurin Allah saboda ka yarda da ranar tashin alkiyama to za ka yi to mahalli shayar dai shi ne inna akhlasnahum Allah ya amfani da lafazin al-ikhlas akhlasnahum bi khalisatin zikra da haka nan Allah ya ce walaqad hammat bihi
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله يقول من صامد النبي يوسف دقاء السوء ممونا أيكي والفحشاء دا الفحشاء ميسا إنه من عبادنا المخلصين. سود النبي يوسف ina daga cikin bayin da muka tsarkake. Za mu ji a gaba kaɗan duk inda ka ga lafazin al-mukhlas a cikin al-Qur'ani, to akwai ƙira'an malaman da suka kashi al-mukhlis, kamar Ibn Kathir da Abu Amr da Ibn Amir. Duk inda ka ga al-Qur'ani yazo da al-mukhlasina, ko ina yake a cikin al-Qur'ani mai girma, to Ibn Kathir da Abu Amir da Abu Amr da Ibn Amir su sun kanta shi al-mukhlisina. Shi yasa malaman tafsiri in sun zo bayani akan al-mukhlisina sai su ce allazi akhlasahumullahu bi ikhlasihi. Ikhlasin da suke da shi sai sanya Allah shi kuma sai ya musu ikhlasi, wato suna da ikhlasi tsakanin su da Allah, shi ma sai Allah ya musu ikhlasi ya tsamar da su ya tsarkake su. To annabi Yusuf Allah ya ce Allah ya tsamar da shi daga alfashani saboda kasancewar shi min ibadina mukhlasina, ma fi ikhlasi, sai shi kuma Allah sai ya tsama da shi. Wa zakur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan, shi ma a wata qira'an mukhlasan, mukhlasan qira'an nafi'u ne da kufiyun asim da hamzu da kifai. To amma sauran qurra'u sab'a sun karanta innahu kana mukhlasan, annabi Musa kasance mai ikhlasi. وكان رسول النبي فقال الله سبحانه وتعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والمخلصين المخلصين شيئين يا بجيك أرجي يجي يا الله تندك وقبت الدين نيكم نائرا سوى دكيتشي وفينا قاتا مسعدين أبنك أساقينا أكاوتا مسعدنا سينا قاتا دكو قبت amma sai Iblis ya toba cewa illa ibadaka minhum al-mukhlasin wa al-mukhlasin, amma bayan ka wadanda suke da ikhlasi sun ci karfi na. Wannan yana nuni akan masu ikhlasi irin yadda Allah subhanahu wataala zai tsamar da su daga kaidin shaytan, ko kuma irin au ikhlasi kafiri ne min al-uqubati ad-dunyawiyya lamma aqala sulahu ad-du'a, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisin lahu ad-din. Yana magana akan mushrikai ne, yace yayin da suka hau cikin tekuna suka hau manya-manyan jiragen ruwa, da'aw Allah mukhlisin lahu ad-din, sai su kira Allah suna addu'a mukhlisin lahu ad-din, suna tsarkake addu'ansu ga Allah ba ka shirka a wannan lokacin, sai dai su koma ya Allah ga mu gare ka ya Allah, mu bayan ka ya Allah ka samu da mu. Amma falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun, amma in Allah ya tsamar da su zuwa ga tudu sai su dora kuma yin shirka da Allah, wato kenan idan za su yi addu'a to ba za su sa shirka da Allah ba, sai su tsantsanta addu'an su zuwa ga Allah, shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya karbi wannan addu'a sai ya tsamar da su. Wannan yana alamta maka ashe za ka ga waɗansu mutane suna shirka da Allah, za su je kabarbara suna roƙon wanda ke cikin kabarin ya biya buƙata, ba sa roƙon Allah, sai su roƙi wanda ke cikin kabarin ya biya buƙata, sai kuma kaga buƙata ta biya. To me ke faruwa? Shin Allah yana son wannan muguwar addu'ar da suke yi ne, ko ko waɗanda suke kwanci a cikin kabarin suna amsa addu'a ne? Kaga duka guda biyun nan babu. Al-Imam Ibn Qayyim a cikin Izafatul Lahafan ya kawo wannan mas'ala, ya tattauna a kan jici abin da ke faruwa. Allah subhanahu wataala shine ar-rabb, rububiyyar Allah ta haɗa kowa, da musulmi da kafiri, da mutumin kirki da mutumin banza, da wanda ya yi kalasu da wanda ya kafirci, duk rububiyyar Allah ta haɗa su. To shi kuma Allah yana da wata ka'ida ɗaya, duk wanda ya roƙo da iqrari abbas amma yujibul mudda'a idza da'ahu, duk wanda ya roƙi Allah yana cikin iqrari, shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya biya masa buƙatarsa. Roƙon wani Allah tsari ne, shirka ce, baƙuwa ce. Ko da mutum yana roƙon wani Allah a lokacin da yake roƙon wani Allah, wallahi zuciyarsa ta sakankance cewa al'amura duka suna hannun Allah ne, domin ya tabbatar da Allah shike kashe shike rayuwa shike ba da lafiya, koda ya kasa furtawa da baki saboda kafirci, amma zuciyarsa tana sakankancewa da wannan irin yadda zuciyar Fir'auna ta sakankance wajhadu biha wastiqanata anfusuh zulman wa uluwan. Fir'auna duk da kafirce shi, zuciyarsa ta sakankance ga Allah cewa Allah shine ar-rabb, shine ilahul haq, amma girman kai ya sa ya kafartawa. To gurbacewar zuciyar bawa tana iya ta boye wannan wato abin da zuciyarsa ta sakankance a kanta. Mutum yana furta kalmomin shirka yana roƙon wani Allah, amma a wannan lokacin zuciyarsa mutsarra ce ila Allah, tana nan tana matsalancin kwaɗayin Allah ya biya buƙata. To shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya amfani da wannan rububiyyar tasa da wannan iqrarin da bawa ke ciki sai ya biya buƙata. Kila an fahimci wannan matsalar da kyau. Wannan yana da mahimmanci domin za ka ga da dama masu zuwa bautan kabarbara da masu bautan gumaka, sai ka ga suna addu'a sai kuma ka ga buƙatarsa tana biya. To me ke faruwa? To irin yadda Allah subhanahu wataala ke mu'amala da bayinsa kenan a matsayin ar-rabb, saboda ar-rabb shine wanda ke renan bayansa da cinsu da shansu da iskan da ake basu da dukiyar da ake basu da duk wani abin da suke moriya a duniya, shi yana karkashin rububiyar Allah shi subhanahu wataala. To wannan sai nuna maka cewa mushrikai idan sun shiga cikin jirgin ruwa sai su tsora su ta addu'a da ikhlasi, amma lokacin da Allah ya fitar da su zuwa ga tudu kuma sai su tsora shirkansu. To ya ne abin ke faruwa? Wannan ayan ta kawo mini shi a dunkulen, sai wata ayan sai ta gaya mini shi a fayyace, sai yake cewa hatta idza kuntum fil fulki, har lokacin da kuka shiga cikin manya-manyan jiragen ruwa, wajaraina bihim bi rihin tayyibatin, jirgin ruwan nan tana gudu da su a cikin teku, tana gudu da su a cikin teku da iska mai daɗi, a lokacin iska yana daidaita baya kadawa gabas ko yamma, iska yana da daɗi a lokacin nan. To ana cikin wannan wa farihu biha, suka yi farin ciki suna jin daɗi, kwale-kwale ko jirgin ruwa na tafiya daidai wadida, ba ambaliya, ba tsoron kifewa a cikin ruwa. To ana cikin wannan hali ne ja'a tarihun asifun, sai wata iska kuma mai bala'in kadawa sai kuma ta taho, wa ja'ahumul mawju, sai ratsunan ruwa ya rufe su. Wato irin yadda za ka ga ruwa yana tambal-tambal, ka ga jirgin ruwa tana sama tana ƙasa, akwai lokacin da sai jirgin ruwa ta nitse a cikin ruwan, sannan sai Allah ya fito da ita. Wanda ke kallon sirrura na ruwa da irin yadda manya-manyan jirage suke tafiya a cikin ruwa yana ganin irin wannan. To a irin wannan lokacin waje amma da mawjudin kulli makani, ko ta ko'ina, ta gabas ta yamma ruwa ga baki ɗaya yana tambal-tambal, ga kuma iska ne fadawa, wa wannu annahu uhita bihim, a lokacin nan sun sakankance cewa to yanzu shikenan an riga an kewaye su an musu shigo shigo ba zargi, shikenan za a halakar da su. To a wannan lokacin kafirai da awallaha mukhlisina lahuddin, sai su dora addu'a ga Allah suna masu ikhlasi a cikin wannan addu'a ta su, sai su koma suna cewa la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin, ya Allah in dai ka tsamar da mu daga cikin wannan hadari da muke ciki, baka nutsar da mu mun halaka ba, to ya Allah lalle lalle za mu kasance cikin masu godiya, za mu kasance mu bauta maka kai kadai, baka da abokin tarayya. Amma kallan ma na jan fa sai za mu yi bugun fil ardi bi ghayri haqq, yayin da kuma Allah maka san sarki ya tsamar da su, sai su koma kuma su ci gaba da ainihin wannan kafirci da ainihin wato wannan kangarewa da suke ma Allah. To wannan duka mun kawo waɗannan ayoyi ne domin su zama misali akan janibin da Alƙur'ani mai girma ya yi bayani akan ikhlasi a cikinsa. Ko da ya kasance yana magana akan tauhidi da imani, ko ya kasance yana magana akan ikhlasi a cikin aiki wato ainihin barri yake nan, ko kuma ya kasance yana magana akan inda ya tsamar da nagartattun bayi na daga annaba da manzanni da waliyan Allah, salihan bayin Allah, ko kuma irin yadda Allah ya tsamar da kafirai daga azabin duniya yayin da suka yi ikhlasi. Sai ce fa fi hadhihi as-sutuh sawfa natahaddathu an al-ikhlas wa madmunati insha Allah min wujuhin mutaaddida, a ɗan takaitattun kalmomin da za su zo za mu yi magana akan ikhlasi da kuma ainihin abin da ke kunshe da shi ta fuskoki mabambanta al-awwal fuska ta farko shine ta'riful ikhlas menene ake nufi da ikhlas malamin ke cewa ikhlas fil lugha a harshen larabci ana nufin tasfiyatu shay'i wa tahdhibuhu wa tanqiyatuhu shine a tsarkake abu a tsarkake shi a kyankyanta shi shine ma'anar al-ikhlas a harshen larabci a tsarkake abu a tsaftace shi a kuma kyalkyalta shi ya zama gaya nan yana kyalli yana burge masu kallo ya zama mai ban sha'awa ana cewa khalafar shay'a min ash-shawa'ib idza safa ko khalafar shay'u min ash-shawa'ib idza safa akan ce khalafar shay'u wani abu ya tsarkaka khalafa aka yi amfani da lafazin al-ikhlas idza safa idan ya zama tsaftatacce tsarkakacce sai a ce to khalafa wa akhlafa shay akan ce mutum ya tsarkake abu bi ma'ana asfahu ya tsaftace shi wa naqahu ya kuma tsarkake shi ne shaubihi daga dukkan abin da zai iya kafanta shi idan aka ce al-mukhlisu ana nufin alladhi wahada Allah ta'ala khalisan wanda ya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala a wurin imaninsa ko kuma a wurin aikinsa in aka ce al-ikhlas al-mukhlis wanda ya tsarkake Allah bai shirka da Allah sannan kuma bai nafashi wannan Allah ba cikin aikace-aikacensa al-mukhlas shi kuma alladhi akhlasahu Allah waja'alahu mukhtaran khalisan min al-jannah in aka ce al-mukhlas shine wanda Allah ya zabe shi ya tsarkake shi ya mai da shi zababbe a wurinsa ya tsarkake shi daga dukkan kazanta da najasa kazanta da cututtuka na zuci da kazanta da cututtuka na gaba ko irin wannan mutum sai a ce al-mukhlas kamar da muka karanta a ayoyin wadancan annabawan Allah innahu kana mukhlasan wato Allah ya tsarkake zuciyarsa ya kuma tsarkake dabi'unsa da halayensa Allah ka sanya mu cikin wadannan mutane al-mukhlasin الذين أخلصوا العبادة لله الموحدون المخلصين الذين أخلصهم الله تعالى المختارون والنشين تعريفي نا الإخلاص هو المخلص هو المخلص هو المخلصين هو المخلصين كما يدى ما لم الله ربشي سكتبتا إذا أخذ أنا بياني أكون الإخلاص شرعا يأكيني في الإخلاص الشريعة المسلمين yace wa qadasta da fat ibaratul ulama fil murad bihi shar'an malamai kalmomin su ya fassaba sai dai ma'ana ɗaya kila huwa al-qasd bil ibadati ila an yu'bada al-ma'bud biha wahdahu tarihin farko saka ce abin da ake nufi shine a fuskantar da ibada a bauta ma wanda ya cancance ta shi kadai ba shi da abokin tarayya kagonin al-ikhlas fi al-iman kenan al-ikhlas fi at-tawhid shine ma'anan tauhid ka shine ma'anan al-ikhlas an faci wanda ya cancanci bauta abuta ne shi kadai a asalin imani haka nan kuma a cikin da'a na ibadu da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ma'anan al-ikhlas faqila ko waqila aka ce ya kamata ce zama wakilin ba faqila ba aka ce huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi ta'a shine a kadai ta Allah shi kadai an face shi shi kadai a dukkan aikin da za a yi na da'a zuwa gare shi duk wani aiki da ya tabbata da'a ne ga Allah to an face Allah shi kadai za a gane aiki ya zama da'a ga Allah idan aka fahimci Allah yana son wannan aikin kuma ya yarda da shi Allah ya yi alƙawarin kyakkyawan sakamako a kan shi ko kuma zai tunkuɗe mu wanda ya aikata wannan aikin wani mummunan abu a duniya ko a lahira to wannan aikin ya zama da'a ga Allah to irin wannan aikin ya wajaba a kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aikin a wata magana aka ce tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqina, shine duk aikin da zaka yi ka sarkake shi daga gani ko kula ko la'akarin waɗanda suke rayuwa abadan halitta, shine ma'anar al-ikhlas. Duk aikin da zaka yi ka tabbatar ka sarkake shi daga la'akari ko gani ko kula na waɗanda suke abadan halitta. Yayin da zaka yi aikin da yake da'a ne ga Allah, ba ruwanka da waɗansu bayin Allah sun gani ko ba su gani ba, sun yi la'akari da shi ko ba su yi la'akari da shi ba, sun fahimci kana wannan aikin ko ba su fahimta ba, wanda ka yadda yana kallon wannan aikin shi kaɗai kake nufata shi ne Allah, wanda ka yadda ya san niyoyin bayi shi kaɗai kake nufata shi ne Allah, wanda ka yadda zai iya amfani da kai ko tun kuɗi maka sharri shi kaɗai kake nufata shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila Allah taqluba ala amalika shahidan fa ghayra Allahi wa la mujaziyan siwahu, a wani ƙaulin aka ce shi ne kar ka nufaci wani mai kallo ya kalli aikinka ko wani mai sakamako ya maka sakamako a aikinka ko ma bayan Allah, duk wani sakamako da wani zai maka to ka cire shi a cikin tunaninka, sakamakon nan ko zai baka ɗanshi ne ka aure ta, ko zai baka kuɗi ne, ko zai baka wani matsayi ne, ko zai baka wani yabo ne ya yabe ka, ko zai tunkuɗe maka wani zargi ne, to kar ka nufaci wannan gabaki ɗaya kai watsi da wannan, kawai kai Allah kake so ya gani, shi kake so ya gani ya yaba ya maka kyakkyawan sakamako a kai, ya ambace ka fil mar'il a'la, idan Allah ya ambace ka cikin al-mar'il a'la ka ci riba ka ci nasara, ko ba a ambace sunanka a bayan ƙasa ba ka ci riba ka ci nasara. Allah ji kan babban malami Ashraf Muhammad Aminu Shinkezu, lokacin suna cin halin ɗalibta, kun san ɗalibai suna da ɗabi'u daban-daban a hanyar su na neman ilimi, sai aka shirya wata musabaqa akan a rubuta wani littafi a cikin waƙi. To sun yi musabaqan, Ashraf Muhammad Aminu Shinkezu shi ya cinye musabaqa da ya rubuta wannan littafi da ya sa shi suna Khalisul Juma'a. To bayan an tashi daga marhala na dalibta an koma marhala ta malanta, sai ya ɗauki wannan littafi ya ce wannan littafi ba a rubuta shi don neman yardan Allah ba, sai ya haƙa ƙasa sai ya rufe wannan littafin, har yau littafin ba shi a duniya, sai dai an san sunan shi. Shi yasa babban limamin Makka wanda ya ritaya Shurain da ya ɗauki littafin tafsirin Ashraf Muhammad Aminu Shinkezu Adwa'ul Bayan fi Ibahil Qur'ani bil Qur'an, ya tsatso duk wani abu da ke da alaƙa da aikin haji daga Adwa'ul Bayan, sai ya sanya ma littafin suna Khalisul Juma'a, sai ya ce na yi wannan ne ina fatan Allah ya sa ya zama makwafin littafin can da malamin binni a ƙasa. Saboda shi shaka ya ce wannan littafi ba an yi shi don neman yardan Allah ba, an yi shi ne don neman suna musabaqa shi a tsakanin ɗalibai. To Allah ya jiƙan malamai na Allah. To muhallin shahidai shi ne cikin ma'anonin ikhlasin shi ne kar ka nufaci aikinka wani mai kallo ya kalla, duk aikin da ake ma Allah kar ka nufaci wani mai kallo ya kalla ko wani mai ji ya ji ko wani mai sakamako ya saka maka, sai dai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya. Ya ce a ta'arifatu mutaqaribatun yakmulu ba'daha ba'dan, duk wannan ta'arif din duk kusan abu ɗaya ne sai dai wani na cika wani, wa madaruha babban dai saƙon da ke ciki, wa madaruha an ne ba ai bane, an babban saƙon da ke ciki أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون أي شيء آخر. ربنا لي أبين لأكي سوف أغاني دكتا أن دراكي مع الله كو أصل إيمان كو كما أشكن أي كشي نقاء فوكان فاشاء الله سبحانه وتعالى شيء كأي كقول واندباء الله كقول دون أدين ديته ما باين الله من ريائن فرق يأيكي دوم ونيغن وصم عاتن كوك يأيكي دوم ونيجي ومن تصنع لمخلوق كوك يتون في لكي لك هذه في دوم وني حالتا يغني ييبا أود تصاب محمدة عند الناس كوكما كيدن كساموني يبو أول المتالي أو محبة مجد كوكا ساموني يبو من الخلق لذا تالي كيكا بكيلا أو أرضا زائلة كوكما دن كساموني رومو ميغوشي وادا جسك رومو الدنيا. لذا قال ابن القيم معلقا على القول بأن الإخلاص تصفية العمل عن كل شوب الإمام ابن القيم لذا وين تعليقي أكن تعريف دأكي مع الإخلاص شيء وشين تصفية العمل من كل شوب أذن دأكيني في دع الإخلاص شين تطرق سعيشنك دقدكا ونأذن دغيبا تلش دون أذن دغيبا مش قورا زي جاومشي أبنى هياكي زي جاومشي ونستعطا زي جاومشي ونقرباتا قوباتي وكتركة عيشن كدرون نشين معنا على الإخلاص. الإمام ابن القيم يشي أي أذن دأكيني لا يمازد عمله ما يشوبه من شوائل إذا إرادات الناس شين كتركة عيشن كا daga dukkan abin da zai gurbata wannan aikin na daga bukace ne zuciya imma talabu tazayyun fi qulubil khalq ka tsarkake zuciyarka in zaka yi aikin alkhairi zaka yi da'a ga Allah kar ka zama kana neman ka kawata kanka ne a cikin zukatan mutane kana neman ne mutane su ka kallanka kallo na girma kallo na fifiko kallo na ilimi da makamancin wannan wajin ma talabu madhihi ko kuma kana neman su yaje ka wal harab min zalbihi ko kana neman ka kubuta daga zargin su aw talabu ta'zimihi ko kana neman mutane su riƙa girmama ka kani ke kana ta neman ilimi amma kuma kana neman ne mutane su riƙa girmama ka aw talabu amwalihi ko kuma kana neman dukiyansu aw hidimatihi ko kuma kana son ne kai ma yanzu a riƙa maka hidima sai ma ka zama yanzu asorati kana ba da ilimi sai da ka ce wani zo kai kaza wani barka ba wannan dalilin ya sanya kai wani aikin alkhairi neman ilimi ne ko haddan alqur'ani ne ko wani abin kama da wannan wa mahabbatihim ko kuma dai kai kana son kuma mutane su soka wa qada'ihim hawa'idihi ko kuma kana son ne kawai aita maka aita biyan maka bukatu aw talabu mahabbatihim lahu aw ghayri dhalik haka al-imam ibn qayyim ya faɗi a cikin littafin sa Madarij as-Salikin baina manasil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in insha Allah as-salamatu wal afiya al-wajibu 'ala al-insan an yaqsida bi iradatihi wa amalihi abin da wajaba kan kowane mutum shine ya fuskantar da niyoyinsa da aikace-aikacen sa wa aqwalihi da zantuttukan sa وسائر تصرفاته ده فورا wato duk wani motsi da yake yi a duniya da motsin shi da rashin motsin da zancen shi da rashin zancen da yin aiki da barin yin aikin da kyautan shi da rashin yin kyauta da dariyan shi da rashin yin dariya da kukan shi da rashin yin kuka kai duk wani abu da yake sani kana gudanar da shi a duniya to abin da yake wajibi shi ka fuskantar da shi kana neman wajen Allah ta'ala ghayra suwa wa ma'ana zalik abin da ake nufi da wannan annahu ya'mal shine bawa ka daure kai aiki wa yukhlis lillahi kuma ka tsarkake aikin ka ga Allah kai aiki kuma ka tsarkake aikin ka ga Allah wala yajuzu an yatruka al'amal kar ka ji irin waɗannan bayanan ka ce to zaka daina yin aiki bi za'mi annahu yakhafu min ar-riya kar ya cewa kai kana tsoron yin riya lihaza qala al-qadi iyam so saboda wannan ne al-qadi iyam yake cewa tarkul amal min ajli an-nas riya kabar yin aikin alkhairi kabar yin da'a ga Allah wai dan kana gudun kar mutane su yabe ka to riya ne wal amal min ajli an-nas shirk kai aikin kuma duk mutanen shirka ne duk dai abu dai wal ikhlas an yu'afika Allah minhuma ikhlasi dai shine Allah ya warkar da kai daga waɗannan cututtuka guda kenan dai tilas ai aiki jama'a kuma tilas a tsarkake aiki ga Allah tilas ai aiki tilas kuma a tsarkake aiki ga Allah bari ku kace to tun da dai abubuwa haka suke bari in hakura da neman ilimi a tilas ka neman ilimi kuma tilas kai ikhlasi ba za ka ce tun da abin haka yake bari in hakura da nafil fili bari in hakura da haddan alqur'ani ko kyautata karatun alqur'ani ba za ka ce za ka hakura da wannan ba tilas ka karanta qur'ani kuma ka kyautata karatun alqur'ani kuma tilas ka nufashi Allah subhanahu wa ta'ala da aikinka almu'minu la yughayyiru sana'un nas shi mummuni yaban mutane ba sa canza mishi mafuskanta wala ya batarra bi zalik kuma in mutanen suna yaban shi baya buduwa da haka ba zai ba za su canza mishi mafuskanta ba ba kuma zai rudu da abin da suke faɗi ba sayyidina abubakar an taɓa yaban shi a gabansa sayyidina abubakar ya faɗi waɗansu kalmomi اللهم اغفر اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون هكا irin wannan kalman naji a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a wani kasaf nashi an zo an yabe shi ya fashe da kuka yana fadin cewa ni ba zan faduwa na alfaci abin da babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fadi lokacin da aka yabe shi a gaban shi haka na ji al'allama bin ba shi ma yana ta kuka an yabe shi a gabansa yana ta wallahi la saka zalik wallahi la saka zalik wallahi la saka zalik haka na ji al'allama bin usaini wani matashi ya zo da wata kasida ya fara karantawa akan yaban shi yace dakata 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 ya tsaye fada akan irin wannan to mummune kenan yaban mutane ba zai canza mishi fuskanta ba ba kuma zai rubu da abin da suke fadi ba ballan tana ƙara mishi wani marere cewa ya ƙara mishi wani kintsi a cikin wani abin da yake yi da yake ma Allah subhanahu wataala ba zai zo karanta Qur'ani ne girma idanun mutane ya sa ya ƙara marere cewa ba zai zo nafila ko sallah ya kara marere cewa ba ba zai zo zai bada sadaka idanun mutane ya sa ya kara ambaliya ba ko da mutane a wurin ko ba mutane a wurin zai aikin shi shi ya sa cikin ta'arifin ma da suka yi ma'al islam akwai ta'arifin da ba mu kawo shi nan ba amma suna cewa al-islam shi ne ka dauka duk mutane matattu ne kawai a gaban ka duk mutane kawai ka ɗauka matattu ne yanzu in ka je gaban gawa za ka wani aiki don gawa ya ji ko ya gani ko ya ji ka ka dauki mutane kaman wannan katanga kaman wancin itaciya kaman wancin dutsa haka kawai ka dauki mutane kaga wannan zai baka karin samun sukuni cikin al'amara qala ibn al-jawzi al-allama abdurrahman ibn al-jawzi yake cewa tarkun nazar ila al-khalq kace kallon mutane yayin da zaka yi aikin alkhairi wa mahawl jahilin qulubihim bil amal kuma ka goge neman suna ko neman yabo a cikin zukatan mutane da aikin da kake yi ka goge wannan kawai ka goge shi zuciyarka ta ta goge neman yabon mutane da aikin da kake yi wa ikhlasul qasd sannan kuma ka jatta kai ikhlasi a cikin nufinka niyyarka ka fuskanci Allah wa satrul hali ka satarta aikinka na alkhairi gurgurdan hali huwa alladhi rafa'a man rafa'a wannan shine ya daukaka wanda ya samu daukaka a wurin Allah da wannan kadai ake samu daukaka a wurin Allah yan uwa qala ibn usaymin al-allama muhammad ibn salih al-usaymin yake cewa fallaha allah ayyuha al-ikhwatu bil ikhlas lillah yace ya ku yan uwa ina gama ku da Allah ina gama ku da Allah ku kula da al'amarin ikhlasi da Allah sai dai wa alam anna shaytan qad yatika inda iradati amal alkhair amma fa ka sani cewa akwai wani shaytan zai zo maka yayin da kake nufin aikin alkhairi fa ya qulu sai ce innaka ta'malu hadha riya'an shi shaytan ya zo maka da wani kofar sharri kuma sai zai fara gaya maka wannan aikin ka kyale shi kawa wannan aikin ma fariya zaka yi fa yahdithu himmataka wa yusaddiqaha sai ya dakushe maka himmanka sai ya dakusar da kai al-alama bin usaymin yace fala tantafit ilayhi kada ka kalli wannan kar ka juya maka waiwayi shaydan fala tantafit ila hadha kar ka kalli wannan maganar da shaydan ke saka maka wala tabi'uhu kar ka yi mishi dan da bal i'man kai bawa ka saki jiki kai ta aiki ga Allah kawai har akwai daga cikin zantukan magabata suna cewa cikin yadda za ka yi maka kare kanka daga shaydan shine idan ka ga shaydan na neman ya kawata maka wannan to ka yawaita aikin alkhairi ka yawaita aikin alkhairi wannan lokacin shaydan kuma sai ya kyale ka al-allama bin usaymin yace fa hadha al-waswas alladhi adkhalahu ash-shaytan fi qalbika la tantafit ilayhi yace wannan waswasi da shaytan ya kawata shi a cikin zuciyarka to kada ka waiwayi wannan a gurin sauke lamban an sa na ɗayan amma ga na ɗayan can a cikin wancan shafin wannan ya kawo wannan magana a cikin sharhi riyadus salihina ga yanan kamar yadda muka kawo to ina ga bari mu dakata a nan ko kuma bari mu ƙarshe wannan gaban tukuna sai cikin ta'liqin da muka yi muka ce ghaira anna al-amala kullama istatara mimma yushra'u fihi al-ikhfa'u kana arjali al-qabul wa azfi al-ikhlas sai dai mu sani cewa duk aikin da shari'a ta so a koyi to koyi shin to ya ci ba da lafiyar ka samu cikakken ikhlasi kuma Allah ya karba akwai aikace aikacen da Allah bai ci a koyi su ba kamar sallan jami'i Allah bai ci a koyi ba ka fito kai tare da mutane warka umma arafi ko ba haka bane kamar umarni da abu mai kyau ai ba za ka shiga ɗaki ka ɓuye kawai ta umarni ba dole ne mutane za ka samu ka bayyana musu wannan aikin kamar sadaka a wani lokaci in tun da sadaka ta ni'in mahi musamman don wani ya koyi da kai ko kuma zakka da za ka fita shari'a ba ta ce ka ɓoye zakkanka sai ka je ka haka ƙasa ka rufe ba ai dole ne za ka ɗauka ka ba wani to akwai aikace aikacen kuma da shari'a ta ce a koyi akwai daga cikin magabata yakan yi ƙiyamul layl amma yana kuka ga Allah idan ya jima can shi za ta farka ta gane yana kuka sai ya maida abin mara sai ya maida abin kamar yana mara saboda kada matansa ta gane yana kuka ga Allah. Akwai daga cikin magabata da Allah ya jirce shi da ido daya, idan shi ya samu matsala ya koma da ido daya. Amma shekara 15 matan shi ba ta san ido daya yake da shi ba, zai gani da ɗayan idon. Shekara 15 yana zaune da matarsa, ba ta san da ido daya yake gani ba. Wai wannan ma yana ihtisabi ne, yana neman lada ne a wurin Allah. To aikin alkhairi ne, da haka ba zai nufashi wani koma bayan Allah ba. Ya faɗi wannan ne lokacin da wani ya zo yana complain, yana ganin kaman Allah bai mishi ba. Yace kai ka ji tsoron Allah, ido ɗaya nake da shi shekara na 15, har yanzu ma mata na ba ta san ina fama da matsalar ciwon ido ba, ba ta san idon nan na guda ɗaya ba. To duk aikin da shari'a ta ce a ɓoye, ka daure ka ɓoye. Musamman za mu ɗau izina da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake bayani akan mutane 7 da za su shiga inuwar Allah ranin da babu wata inuwa sai inuwar Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hajulu tasaddaqa bi sadaqatin fa afaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. To tsaban boye aikin alkhairi, hagun shi ma ba san abin da daman shi ta bada ba. Makusantin shi na kusa ba san abin da yake yin alkhairi ba. Da kuma yanda ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fabat aynahu. Mutumin da yake bi tsakankanin shi da Allah, yana karatun Al-Qur'ani ko yana ambaton Allah ko yana tuntuntuni akan halittun Allah al-kauniyya ko al-ayatu shar'iyya, sai wannan abu ya taɓa zuciyar shi. Fa fabat aynahu, sai idanunsa suka zubar da hawaye. Amma fa haliya, daga shi sai Allah. Manzon Allah shi irin waɗannan mutane Allah zai musu inuwa ranan da babu ta inuwa sai inuwansa. Allah ka sanya mu cikin waɗannan mutane da falalanka. Za mu dakata a nan sai a gaba, ma ta gaba insha Allah. Abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jazakumullahu khairan.